suka kisiri horon Ubangijinta, saboda haka Allah SWT ke cewa, فعذبناها عذابا نكرا حتى لم يعرف به فعاقبناها عقابا شديدا مكمل عقابي من سنني وعذبناها عذابا نكرا وذاقت وبال امرها سند اين مصيبه سبب الامر لاين تعيكتا وذلك وين نم الله سبحانه وتعالى في كاما ما لا متعلق ذلك ذلك ina fadi wajen Allah wa zalika akhu rabbika idza akhadha al-qur'an hiya zalima inna akhadahu alimun shadid haka Allah subhanahu wa ta'ala ikama al-qarya idza al-qarya ta'ita bi Allah subhanahu wa ta'ala akhu rabbika idza akhadha al-qur'an wa hiya zalima inna akhadahu Allah ya lalle kamun sa alimun bi rabbine shadid ma'ran min zalimin kuma da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake halakar da al-umma idan ya tashi halakar da ma'ana mutane shi qur'ani ya kunshi abubuwa ainihin guda biyu ne ma'ana manya-manya shi ne ma'ana gargadi na wa'azi da kuma ainihin bishara na ma'ana bisharar aljanna shi sa idan aka shigo tsayin suka ji Allah ya ta magana irin wannan magana ba wutsaji saboda me saboda ɗan adam sai an haɗa guda biyu wutsayin kuma an shiga a dinga maganar rahama saboda a rubaci tutsiyar ainihin ɗan adam to Allah kuma da zarar yake cewa zai kama abu da zuri shi ba malamai suke cewa a cikin alkur'ani Allah ya yi magana da wannan kalma ta ainihin al'azabun nan ya yi magana ita da sabbatinta ma'ana kamar a ce al'azabu ko kuma a ce ainihin duk kalmar ta kawo ainihin azaba ko azabnahu da makamantansu Allah sai da ya yi magana a kan kalma 300 da ainihin 76 376 Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da kalmar azaba a cikin alkur'aninsa saboda bai badan kuma ba saboda ainihin gargadi a gargadi mutane ba na san su aikata abin da mutanen farko suka yi wannan ba da suka sake cewa Allah subhanahu wataala yayi amfani da ita wannan kalma ta azaba a bangare guda biyu wani lokacin zai magana akan azabar duniya da lahira suka yi kawo ita wannan kalmar azaba wani lokacin kuma yakan yi magana akan azabar lahira kadai ya kawo ita wannan kalmar ta azaba wani lokacin kuma azabar duniya kadai zai kawo ita wannan kalma ta azaba ya aiki da ita domin ainihin gargadi shi yasa wani lokacin sai ka ji ya kira azaban ka ji ya ce ainihin azabun alim wani lokacin kuma ka ji ya ce azabun azim wani lokacin ka ji ya ce azabun shadid wani lokacin ka ji ya ce azabun muhim wani lokacin ka ji ya ce azabun zalim wani lokacin ka ji ya ce azabun muqim haka dai azaba daban-daban Allah yake cewa kalanta daban-daban ya tare da ba don komai sai ba saboda ainihin masu girman kai masu saurin kai masu kimbin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana faɗi a wasu ayoyi yana cewa a ma'ana yana cewa kula da babu marakul mawt da zai kira duk a yana magana kai akan ayoyin abin da suka shafi azaba yana cewa ainihin a rabbi al hada min al zamin al mulk kana min al samarati man amana minhum billahi wa lil akhir kana wa man kafara fa masbu azaban saboda haka Allah ya ce duk wanda yake ma'ana su fati ku kallon su ma'amaru ku ila azabin azabin nari duk wanda ya ci zan dadana masa rayuwa mai dadi sannan kuma a kawo masa azaba ma'ana ta wuta saboda haka to azabin nari inda Allah ya magana ita to yana magana akan wuta ne babu azaban duniya ko azaban lahira a ciki to duka wa'annan dai Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo su ne ma'ana da izina da gargadi mutane su wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa to wa'annan mutane ba sa tunani ne da mun ga dama da mun ainihin same su da azaba kamar a sabna man kabila mu kamar yadda muka sami wanda suke kafin su da wannan azaba saboda haka wani bau ala kulubi Allah kuma da ala ke cewa sai mu yimke ma'ana mu lullube a kan ainihin zukatan su la ya kuma ƙuna da wata da sama'a da kuri da haka ba za su yi wa'azi irin zina izina da ainihin gwargwacewa da gane me ake nufi da ma'ana wannan wa'azin ba yadda ka san dai kamar hutar suma wanda ba fata ita ba in an zo ana tura mata ruwa kaga da za ka shekara duru kana tura mata ruwa ruwa ba zai shiga cikin ta ba to ma'ana wannan shi ne ake cewa sadaki Allah ya yimke ma'ana zuciya sai ga ainihin kwata-kwata ba abin da zai shiga na cikin ainihin na wa'azi ko ainihin na alkhairi wannan shi ne ake cewa qasawatul qalbi ma'ana zuciya ta yi tauri ta gagar ainihin fahimtar Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna magana suna cewa daga cikin abubuwan da ke kawo irin wannan kasawar kalbin nan akwai ainihin at-tafridu ma'ana mutum ya zama na cewa ya yi sakaci a kan abin da ya shafi harkokin Allah subhanahu wa ta'ala da ibadarsa to Allah yana iya kawo irin wannan tafidin sai ko da da akwai shiriya to wannan sakaci da harkar Allah sai ya zama dukiyar Allah subhanahu wataala ya ainihin rufe ta kamar yadda yake faɗi game da yahudawa bai ma nasu yi mitsaƙo wa kufri bi ayati llahi wa qatli mulam bi a'li ghairi haqqi wa qawli qulubuna ghul bal dama Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa sun warware alƙawarin Allah su yahudawa da suka warware alƙawarin Allah subhanahu wataala suka kafir sai wa ayin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala yake cewa bi ainihin muka yi imana zukatan su bi zama da cewa wa'azi baya shiga cikin wannan zuciya idan zuciya ta zama tana yawan aikata zulmi ita ma kanta ankara sai zuciyar ta zama cewa ba za ta iya karban wa'azi ba kuma ba za ta tsoron Allah ba domin lokacin da mutum ke aikata sako ko wani irin sako da in bai taɓa aikata shi ba in dai da yana cikin daman da'ira ta imani da musulunci to lokacin da zai zaka yana darzar iya darzar har ainihin sai lokacin da ya aikata daga baya ya sake zuwa aikata na biyu wata zuwa na uku to zuciyar sai ta bushe sai ka baya ba ko wancan aikata abu kaza so nawa wanda zaka ji an ta kwamna sun ji ban kai sai ka surafa inda za su kan su saboda sun je sun yi abu kuma ya dame su amma ba in yi sake yi ya ci gaba da yi zuciyar sai ta bushe sai ka yayi ma abun bai dame shi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi na cewa dan adam idan ya yi zunubi sai Allah subhanahu wataala ya diga masa wannan dibo da sukan sauda'a wannan dibo baki a cikin ainihin zuciyarsa idan ya tuba sai Allah ya kankare wannan abun sai ainihin ya yafe wasu idan ya sake sai Allah ya diga wannan sabon dibo a cikin zuciyarsa idan bai tuba ba dibon sai ya dinga karuwa yana girma har ya kai lokacin da wannan dibon zai mamaye zuciyar gaba ɗaya ta zo ainihin ta yi baki saboda ma'ana ta mamaye zuciyar kenan gaba ɗaya to wannan shi yasa ba a son al-israru ala zulubi ma'ana zartewa akan zulubi shi yasa ainihin a malibu suke magana cewa a ainihin duk wanda ya zama na cewa a la kabirata ala tauba idan mutum ya tuba komin girman zulubi ne komin girman zulubi to ma'ana babu zulubi amma kuma ainihin babu ainihin kuma waraka ala israri idan mutum ya zama na cewa yana aikata zulubi la kabirata ala israri babu ainihin karamin zunubi in dai ana tokewa ana aikatawa mana wani laifi ne Allah subhanahu wataala ya ce dan karami ne ko kuma da mai suna cewa ai wannan abu makruhi ne saboda haka sai mutum ya fake ya dinga aikata shi ko a ce wannan abu haramu ne amma dai bai da farko amma dai kaza kaza mutum ya dinga aikata shi to wannan in mutum ya tawaje yana aikatawa to ba da gira ba ne sura zai zama gira wa lam yusru ala ma fa'alu in da Allah subhanahu wataala ya fadi shine abinda suka aikata na zunubi ba sa dokewa suna aikata shi komai dangantar sa saboda haka to mutum yana yawan aikata zunubi to karamin zunubi ne amma sai ya canja sai ya dawo babba ko da ban zunubi ne kuma in mutum zai istighfari to Allah zai gafarta masa komai girman sa saboda haka to wannan daga cikin ainihin zunubi mutum ya dinga aikata shi wannan iya daga cikin abinda ke kawo zuciya gaba daya ta zama na cewa ita ma a ma'ana ta zama ta bushe ba ta karɓar ainihin tuba sannan daga cikin ainihin sharuda na abinda ke kawo ga zuciya ta sake bushewa ba ta kafa irin wannan abubuwa shi ne akwai abin da ya shafi at-tafridu ma'ana sakati daga harkar Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafnatu 'ani llahi rabbana gabarin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne ya samu ainihin shari'a ya samu ainihin alqur'ani ya samu duk abin da ake nema to saboda haka sai ya samu gafara a zuciyarsa wannan gafara shine al-iradu 'ani llahi ya fitar da zuciyarsa gaba daya ya bar harkar Allah ko yana rakewa a hankali hankali har abin ya zai yawa a cikin sa to wannan sai ga zuciyar da ainihin bushe kuma sai ga cewa ya tashi daga ainihin fadar Allah subhanahu wataala shi yasa ainihin zaka ji manyan bayin Allah suna cewa Allah ka tsare mu bil talabi ba'da al-ada'i ma'ana kwacewa bayan kyauta duk abin da Allah ya baka na ibada na tsoron Allah na mu'amala kyakkyawa duk wannan hada'u ne kyauta ce ta Allah subhanahu wataala to idan ka rage ɗaya daga ciki ko ka ci gaba da ragewa to wannan kana samun salfu kenan a cikin ainihin tafiyarka to wannan shine abin da bayan Allah suke roƙon Allah kullum Allah ka tsare mu daga al-salfu ba'da al-ada'i bayan ka ba mu wani tabi'a mai kyau kuma Allah ba ta da to muna roƙon Allah kar ka da mu kar ka mana wannan to abin da ke kawo wannan shine al-ghafnatu 'ani llahi rabbana daga Allah shi yasa manyan bayan Allah kullum suke magana suke cewa mutum ya zama da cewa yuraqibullah ta'ala bil anfas da ainihin dukkan ainihin numfashinka ya zama da cewa kana tuna Allah subhanahu wa ta'ala idan magana kake yi ka tuna cewa Allah yana kula da wannan magana da kake ya saba lafiya suna rubutawa idan shiru kai ina tunanin ka yake tafiya dan baka yi saka shiru tunanin ka ma yayi shiru ba inda ainihin kana raye kana cikin hankalinka saboda haka to wannan tunanin shi ma ina ya tafi tunanin harkar Allah yake yi tunanin wasu abubuwa da Allah yake da su yake yi to wannan shine ka samu muraqabar Allah ma'ana bil anfas amma in an rasa wannan sai to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa la hashuruhu yawm al qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى دون ذلك ولكي يتعلم قلادة ذكرنا تأمتنا تحرف وشينا كبائيا ثم إن له معيش لم ضنكا ظن باش رأيوا من سنني أنا الدنيا وأنا أشوه يوم القيامة أعمى ظن تعجيش أرانا تعجيش أن القيامة إيا مكاو إني دائما سيدا بي الله سبحانه وتعالى فيا الله لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا dan me a rayuwa yanzu ka tada ni ba kawo alhalin kuma a duniya da ina gani saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake to ai kazalika haka mu yake saboda a cikin ayat na farzitaha ayin mun sun zo maka na qur'ani da wa'azi amma fa nasita ka manta ta ka ci gaba da abubuwan gaban ka to kazalika yawma tuza haka nan kai ma yau aka manta da kai ranar tashin alkiyama saboda haka da duk wanda Allah ya bashi wani abu yau kari ya rike shi na ibada saboda kada shi ma ya zama tashi alkiyama ainihin amanta da shi saboda ka da sabula na da gaskiya wanda ke sa zuciya ta yi ainihin kasawa ta ji karban ainihin wa'azi dan ita zuciyar dan adam da ma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ran cewa saka iya bushe a lokacin har ta fi ainihin na dutse kamar yadda yake cewa wa anzalna hadha alqur'ana ala sabani lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah cewa dan adam zuciyar a wannan qur'ani da kake gani da ainihin dutse aka saukarwa shi ma'ana ka sanarwa shi ake yi wa'azi shi dutsen a sai wai dutsen nan ga abin da Allah ya sanar maka ga kaza kaza Allah ya ce wallahi dutse da ya diddige ya dawo ainihin gari saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ga shi dan adam qur'ani yana gaya masa kar kai kaza Allah ya saka a wuta kai kai kaza Allah ya saka aljanna amma dutse shi zama da cewa kamar ainihin ba komai ba kamar yadda ainihin yake faɗi ainihin a wata aya yana magana akan mana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wannan abun da aka ba ɗan adam sai da aka bi dutsarwa sama da ƙasa su gagara dauka sama ta gagara dauka ƙasa ta gagara dauka duwar wani su gagara dauka Allah ya ce to fa hamalaha al-insan sai muka ainihin lafta wa ainihin dan adam kuma sai ya dauke ta Allah ya ce kai innahu kana zaluman jahula dan adam mai zaluncin kansa ne ko mai fa abin da yake aikatawa ba to wa'annan daman sifofi ne dan adam amma idan Allah ya ce dan adam ya bi shari'a to sai ya ga cewa ya tsira daga cikin dukkan wa'annan ababai da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kan saboda haka to Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk da abin da kuka aikata to ma'ana asamnahum bizulumi wa ridu ala qulubihim sai mu yimke zukatansu ba za su iya gane komai ba ma'ana ba za su yi sama'a mawqidatin sama'atu da kure irin zai ainihin na izina ba sai zama da cewa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika al-an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun Allah subhanahu wa ta'ala sai ka dan adam ga zuga ga kunnan amma baya ji irin zai na fahimta ga zukatan ba sa fahimtar abinda ake faɗa la ya kanu ya kafu na kaula ba sa ainihin kusanta ma su fahimci magana saboda haka ta idanuwan amma ba sa ganin da aikin da ya kamata aidai a gani saboda haka Allah kuma da Allah ke zuwa to wa'annan duk masu irin wannan sifa ulaika kalan al'ali wa'annan suna nan kamar dabbobi ne bal humu adal Allah ya ce kai sun bi ma dabba mata saboda dabba ai ba mata ainihin wahayi aka ce sai aikata kaza ta karta aikata kaza ba da aka ita ba ta jin saboda haka Allah ya ce bal hum adall ma'ana sun fi dabba ma'ana mata da ainihin halaka duk wanda su tsiyarsa ba ta bamban sai masa abu mai kyau da ainihin mara kyau saboda haka Allah ya ce ba'atul mau'iza kama adzakurin irin zi na ma'ana izina na'am
tilka alqura naqussu alayka min anba ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما زالوا يؤمنون
لعينهم مسلمتي إلا أن أبويه سلم على فرصة أو بجانه أو نصرانه أو فتسانه إذن يظلوني أفعل عنه من تسكى بيش نظارني إذا كأنه يجرم يزوم نظاري إذن يصعب مجوسة وانا يزوم مجوسة إذن يصعب يهودة وانا يزوم عينيهم بيوكوزة بأينا جرما أما لو كتن يظلوني أسلع في أسل الميزاء تردشي ثم على أسولا سبسلمين وذلك تشيني وأنن الله سوان تراك سوا وما وزلنا لأكثر من أهل الأول من تسكى نوكا يوم أسل الميزاء كنن ومصابوا سنسكى منا وانا أركوهن با نسيوا على صفي الله على صفي منظور أكوان داك عيبون وإن وزدنا أكثرهم لفاسقين معنا وزدنا بمصابوا أكثرهم في يوم سنن لفاسقين والله فاسقين سنجي آيه سبي معنا أمرنا الله سبحانه وتعالى
ثم بعثنا من بعثهم آيات
wa'annan annabawa manzanni da aka fada maka bayan nan sai muka aiko mana annabi Musa alaihi salam bayan wadannan annabawa wa'annan manzanni domin shi aike na Allah subhanahu wataala yana aiko ainihin annabi bayan annabi ko manzo bayan manzo amma shi annabi Musa alaihi salam abin da Allah ya halaki su da annabi Shu'aib sun yi zamani daya zamanin da suka yi daya annabi Shu'aib shi aka fara ba annabta annabi ainihin Musa alaihi salam shi kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi bayan ya je ya zo da annabi Shu'aib har yana komawa Misra ana Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi sai ainihin ya bashi ainihin annabta saboda haka to wayannan sun hada zamani da annabi Musa da annabi Shu'aib dan kadan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke sanu bayan wannan sai muka aiko annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayatu mu'addisi guda tara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa sura alaihi wa sallam alaihi tufana wal zarada wal qumala wal qafadiya wal dam ayatin mufassalat aguri ne ne ya ga ya mana ayoyin wannan guda biyar din nan ba da lokacin da mutanen annabi Musa suka ji bi Allah suka yi Allah kuma ba zai Musa yake da musu akwai abin da zai same su da Allah kuma da ra ai koda tufan wannan tufan ba su fara irin na annabi a annabi Nuhu alaihi salam bane wani ruwa ne aka yi wanda yake kikkewayawa cikin gidajen Banu Isra'ila ya hana su zama ya hana su tsayuwa saboda haka sai da suka tuba sannan Allah ya dauke musu wannan Allah ya ce wannan aya ce daga cikin ayan da muka ba wa annabi Musa sai daga cikin ayoyi guda tara fa kuma ne tufana والضفادع فأصل على الضفادع والزرادة دعينهم فعلي ثم أتكد وصم أجبز سرطة التزاسي أرسل عليهم مساني أو مدافرة فإن أخي آية مسوء إن أعينهم فعليهم أرسل عليهم الضفادع والزرادة والأمالة فكأن الله يسيبك زرديس لو تم متزع على النبي مسايقيا مستوى منك بركزا وبركزا إن كنت كبري الله سيح أيكم كذا ورسل أيكم سلمنا فهو دعاك في الله أيكم سفرقتا farkuta ya zama da cewa ta suka ainihin kowane gida kowane kai kowane ainihin tufa mutum har ta hana su yiwa ta hana su ainihin zama da aka ce wannan farkuta sai zama na azaba ce da cewa azaba ne yanzu yara yanzu ba su bai farkuta ba saboda haka to irin wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya aiko musu musiba ne wal ummala wal dafati'a haka aya na gaba shine Allah ya kawo musu fadi bana suka zama da cewa ko magana mutum zai mutu bakin sai kwatar sai lalle shiga suka hana su zama da yadda za su yi har sai da suka roki Allah mana suka suka tuba Allah Musa ya mutu gafara to da Allah ya dauki mana wannan musiba ta al-dafati annan sannan koma suka zake zuwa wanda ma dini ko ruwa mutum ya dauka ya sa bakin sa sai ruwan ya zama jini sai ya rasa abin da zai sha ko gunan suka zama jini komi dai in an zai ruwa a gidan banu Isra'ila wanda suke ainihin sun bi annabi Musa sai aga ruwa ne mai kyau har ta kai ga ayoyin da suke faɗi a ainihin da zuwa tarihin sai a ce banu Isra'ila ya sa ruwa a bakinsa in yi rofetin bakin wannan kiftawan masu wannan zaluncin a ainihin gunsa sai ainihin a zuba masa a baki to yayin da banu Isra'ila ya zuba a bakin sai ruwan ya canza ya sake dawowa jini shi ruwa da dame su suka ainihin nemi nan ma a yafe musu wannan Musa ya roƙi Allah ya yafe musu wannan ma ainihin ɗauke wannan duka ayoyi ne wanda Allah ya ba banu Isra'ila a ya ba annabi Musa alayhi salam a kainin mutane banu Isra'ila da abin da ya shafi ainihin alasa wannan sandar tasa da ya jefa an dawo ainihin mutum da aka bai da zamu ta nan gaba kadan irin su abin da ya shafi hannu in ya daga ko da dare aka yi in ya daga hannun sai hannun ya haske ya haska ainihin ko ina duka wannan zuwa daga cikin ayoyi ne musulmi da Allah ya ba ainihin annabi Musa alayhi salam shi zaki zuwa domin aiko annabi Musa alayhi salam bayan wa'annan manzanni bi ayatina da ayin mu'addisi ainihin guda tara mun aike su kuma duk da wannan aika ila fir'auna zuwa ga fir'auna ne wa mala'iki da jama'a ainihin shi fir'auna ma'ana qaumi mutanansa muka ce to ga je ka kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa zalamu biha sai suka zalim suka yi zalunci kansu suka kafirce suka ki ainihin su karbi wa'annan wannan kira na annabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fanzur duba kai maka da akhiratu muslimina sai a karshen masu farmanin ya zama bil kubri da kafirci bil ilahiyim daga halaka su ai ma'ana su ma da suka ki Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su ne wanda yake fara wannan ayan wa minhum man daraka na su ma suna suki kamar yadda aka dunmu yadda ainihin mutanen annabi Nuhu alaihi salam to mutanen Fir'auna da ba in da ma'ana sun mai da su aka yi wa minhum man daraka na saboda haka Allah ya tsaka duba karshen su ma'ana yadda ya zama نعم
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حبيب علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من رب فأرسل معي بني إسرائيل.
نعم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق فأرسلكم من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala Musa ya Fir'aun to da aka yake annabi Musa alayhi salam zuwa ga ainihin Fir'auna to direct kawai sai sai shi kuma Fir'auna yake cewa ya Fir'aun ma'ana ya kai Fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni ubangiji ne fa da ni ainihin manzo ne daga ubangijin talikai kai ka zuwa gare ka saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni zuwa gare ka da haka daman tun daga aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa daman kamar yadda yake fadi ka je ka kun ainihin Fir'auna da mutanansa kamar yadda aka fadi a nan saboda haka shi kuma da zaki bai tsaya ko ina ba sai kun Fir'auna da ainihin malakun da suna kewaye da shi an suka fada sai ke cewa ainihin ali Allah ne ya aiko ni saboda haka a wata aya ake cewa alam nurabbika fina walidan ولبست فينا من امورك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وعلت من الكافرين شن كيكم الم نربك فينا وليدا بعد ان يمك رينيه كان عينيه دن جاري دن مرايا با حتى تنتوك اروى مك رينيك فولا حكا فينا وليدا ولبست فينا من امورك سنين كذونا كما شيكرو ديوا كنا رايوا سكيني اوتر وايا انت سيدي كي تلاتين دا اخوني معنا قولوا على اي تلاتين اخوني سنة عينيه يا عينيه ايكتا abin da ya aikata na duka wannan baki sai ya mutu nan ya kawai ta fitan ainihin majina kun annabi shu'aibu da dubi kun annabi shu'aibu ya masa ainihin kiwo na wannan shekaru ainihin takwas din nan saboda haka yana dawowa Allah subhanahu wa ta'ala shekaru goma kai yana dawowa sai Allah ya bashi annabta to shi ne ke cewa wala bisa fi namin umurka sinin shekaru masu yawa kana zaune fa anan a cikin mu wa fa'alta fa'alta kallazi fa'alta wa anta min al-kafirin sannan ka aikata wannan aikata din nan saboda ka kafir sai mana ka gudu sannan kuma yanzu zaka zo ka ce Allah ya aiko ka wa anta minal kafirin qala fa'alu ahidan muharrin dallani faratu minkum da ma kin tukun ku hawa ne mai fifon wa ta'arini minal mursalin saboda ka sai ki cewa a ainihin ne lokacin da aikata ma'ana ba da shari'a ne shine ma'ana wa ana minal dallin abun da aikata ba da shari'a ne ba wa ainihin ina ba sai ba a ba da shari'a a lokacin saboda haka kuma na riga da ainihin nasibi a wani min al-zali saboda haka faruki min ku da makin tukum dan tsoron ku sai na gudu na ku tafi ainihin san ainihin garin Madina da makin tukum to dan tafi nan fa haba ni rasulukum Allah sai ya bani an nabda saboda kuma wani kali wani zamanu ha alai an abbata bani isra'il wai ma wannan abin da kake yin goli kana cewa alamu rabbika fina walidan nan me ma kamar ne an habbata bani isra'il ka ba su ta bani isra'ila dangin mu wanda ni ma da kar ainihin nasha ka yanka ainihin ƴaƴa maza ka bar mata abu da aka duk aikin karfi mu muke yi wannan shine take mana wani ainihin koli a kansa cewa an alam da rabbika fina walidan to da ya suka annabi azalin wasu mu sai suka ainihin fir'auna da irin wannan amsoshi fir'auna sai ke cewa kai wa ma rabbul alamin wane menene ma ubangijin da kake tsara rabbul alamin da anan da kake tsara inni rasulun min rabbil alamin din nan to sai ke tsara qala qala wa ma rabbul alamin mene wai bai tsaya ma wa ma rabbul alamin din ba da man ma ana ibara ta a wajen magana akan ghairu aqil ne man kuma ana ibara ta a wajen magana al aqil ne in kaza an ce man to ana maganan mutum ko malaika ko dai abin da ya shafi wannan shine ake kiran su al aqil idan kuma aka yi amfani da ma to ko dabba ko abin da yake jama'a sandararre abin da zai misali baya daga cikin aqil saboda haka to shi ya ce inni rasulun min rabbil alamin shi kuma sai ya ce wa ma rabbul alamin sai ya ce wa ma rabbul alamin saboda dawa wa ma menene ma rabbul alamin da kake fada din nan qala qala wa ma rabbul alamin saboda haka to shi kuma sai annabi Musa ya bashi amsa yake cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina ai ubangijin da ya sammai da kalsai da abin da ke tsakanin su shine rabbul alamina in dai kun zama mukini na masu tsakankan cewa masu tunani sanin cewa wannan abun ba wanda ya sai shi domin da ya ce ubangiji na ubangiji duk da sa koma gidan zuya ne sai za sai dauko musu wani misalin da ma'ana dan adam bai sai aika gaji ba duk tsageren din ka dai saman nan ba a inda ta ce ka ganta saboda haka kasa baka saka yi ta ba da abin da ke tsakanin su sai ka ce wannan shine ake cewa rabbul alamin fir'auna sai duka man dai an nemi a tsaye da shi amma sai ke cewa qala liman hawlahu ala tasmi'un kin ba ku ji abin da wannan mutum yake gaya min ba wai kaza 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 to haka da suka dinga wannan muhawara a tsakanin su to malamai suna magana suna cewa fir'a annabi Musa alaihi salam ya bi uslubi na da'awa dama ita da'awa tana da uslubin da ya kamata ma'ana mutum ya bi ta duk inda aka aiko ka komin tsagerancin mutum ne karka ya yi daga zuwa kira ka dinga ce masa kai wani kafiri kai wani mushriki kai wani ainihin kaza kaza abin da ke aikata to wannan duk mai aikata haka ma bai tantan da ma ya yi da'awa zuwa ga Allah ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala cewa utu ila sabil rabbika bi hikmati wal mawidati al hasana wa jadilhum bil lati hi ahsan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa a aini utu ila sabil rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi ainihin mai kyau da haka mutum karka zo tun daga farko ma kana kore shi da haka wannan ba usubi ne ainihin na da'awa ba saboda haka sai tashi anan shi annabi Musa sai ke cewa ya fir'auna ya kalma sai ta girmamawa fir'auna yayi dagawa yayi da'awar rububiyya cewa shi ainihin ubangijin kowa da kowa ne ana rabbukumul a'la in ma kuna da gumaka a gidan ku wannan iya da gunkin kaza wannan iya da gunkin kaza to duk wayannan gumakan ni ne ni kuma Allah su saboda haka ya ce ana rabbukumul a'la amma ne Musa da yazo take ce masa ya fir'aun ya kai fir'aun ya kawo kalma ta nidai ta ma'ana girmamawa saboda haka to wannan usubi shine usubi ainihin na kira har sai da ya wani ya tsamari a tsakanin su ne ma'ana a kai ga ainihin canjin yawo saboda haka ya ce to ai fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun alayya kuma wajibi ne a kaina ma'ana zirin ya tsanta a kaina Allah aqulu ala Allah illa al-haq bazan faɗi komai ba game da Allah sai dai gaskiya ma'ana duk annabi kamar da muka faɗi a baya wajibi ne akan sa bai sai ya faɗi abin da ba gaskiya bane saboda haka aqulu alayya Allah aqulu ala Allah illa al-haq da qad jitukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da kutsoji da mutsoji daga Ubangijinku don haka fa arsil ma'i bani isra'il ka ainihin saki bani isra'ila ma'i da hada ni ila sham ko ma'ainihin kasar sham domin fir'auna ya yi zamani a ainihin misra ne misra kuma nan ne ainihin a yankin afirka ma'ana yana bayan kogin ainihin madiya wannan kogin nisinan da yake gangarowa ya zo nan to ya tsara tsakaninsa da ainihin sharqul awsat gabas tsakiya to mabiyan annabawa nan an yi su a sharqul awsat ne gabar ainihin tsakiya da haka to sai ya zama na cewa lokacin da aka dauko annabi yusuf alaihi salam lokacin da aka dauke shi a matsayin bawa daga nan ainihin yankin banu isra'ila a sharqul awsat aka sayar da shi aka taho da shi har ainihin aka haura ruwa aka zo misra ma'ana aka sayar da shi a matsayinsa na bawa a nan yanki ainihin na misra nan to sanadin zuwan tsatson banu isra'ila yammacin ruwa kenan annabi yusuf alaihi salam da aka zuriyarsa da suka hayyafa a wannan wuri da danginsa da ya ɗebo bayan ya samu wannan mulki iyayensu suka zo su aka zo aka taru a wannan wuri to shi ne asalin zuwan banu isra'ila wannan yankin misra sai zama na su baki ne a yankin misra masu garin suna ake sai musu kiftawa su ne ainihin tsazon shi fir'auna kenan da aka to fir'auna da yi karfi a mulkinsa sai ya mai da waɗannan tsazon banu isra'ila na dukkansu ma'ana bayi ya dinga bautar da su saboda su ne ɗan ƙasa a wannan wuri da aka to wannan azaba ta yi wa Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam to a nan da yake sai masu fa arsil ma'i banu isra'il ka bani ɗan uwana dangina banu isra'ila nan mu kaura mu koma can yankin ƙasar mu sham inda ainihin muka baro Siriya kenan saboda haka tare da kitabu arsil ma'i bani isra'il kuma a ruwaito cewa lokacin da fir'auna ya nufin nan da Allah ya ce annabi Musa ya ɗebi ainihin banu isra'ila ya haura da su ruwa sun gama haura ruwa sun bar yankin ainihin misra fir'auna sun shigo sun halaka an yi ittifaqi kan cewa duk banu isra'ila sun riga da sun haura ruwa da aka ma'ana sun bar yankin misra kenan shigo fir'auna ya shigo an halaka shi a cikin wannan ruwa din saboda haka da shi zaki ce masa ba'al sun ma'i bani isra'il ka saki wannan dangin banu isra'ilan nan da kake ainihin bautar da su din nan a tafi ainihin ta hada ne mu koma ainihin yankin mu na ainihin islam wa kana in sa abada mu dawon ya bautar da su ya sa su a yi ayyuka ba na wahala na
qala in kunta tattabi ayatin fati biha فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تعملون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن يا ذوك لكل ساحر عليم
نعم قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين قال كي اتاه فاذا هي صوبا مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون قالوا ارسل واخاه وارسل مدائن هائلين ya tuka bi kulli sahirin alim zaka wannan dai shine muhawara da ke faruwa tsakanin Fir'auna da ainihin Annabi Musa alaihi salam sai Fir'auna yake cewa da Annabi Musa in kunta jita bi ayat in har ka zo da wata alama ala da'awata an da da'awan da kake yi to ba ki biha ka zo da ta ka nuna mana in kunta min as-sadiqina biha in ne da kake kake a cikin da'awar da kake yi to kawo mana ita cewa kai annabi ne falaka asawu sai annabi Musa ya ce fa sandarsa fa idan ya suba mu bi sai ga wannan sannan ta zama mesa ma'ana bayyananniya hayyatin azima mesa mai girma matsiya mai girma saboda haka sai ainihin wannan abu ya zama abu mamaki ne da ainihin Fir'auna kuma ya bashi tsoro kuma lalle wannan abu a wata aya kuma za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa zanun ma'ana shi kuma zanu larabci dan karamin maciji ma'ana wanda yake da gaskawa sosai wanda yake da saurin jujjuyawa saboda haka ita kuma mesa ko maciji babba subhanahu shi kuma bayi da saboda sakalansa nauyinsa bayi da saurin ainihin ma'ana motsi saboda haka to sai malamai suka ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ya sifanta matsijin girma ne za ka kaso ne za ka kwanta shi da subhanahu a wajen motsinsa kuma da gaggawansa a wajen motsi kamar zanin din ma'ana kamar dan karamin masjidi yadda yake da saurin musarwatar haka shi wannan masjidin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sannan kuma shi wannan masjidi shi ma dai masjidi ne wanda malamai suka yi magana kan cewa ma'ana iya da rai amma bai fito daga cikin mahaifa ba domin shi ma yana daga cikin abin da ma'ana iya da rai amma ba haihuwarsa aka yi ba na mu'jiza ne kamar irin su kamshi Isma'ila irin ragon da aka fahimci annabi Isma'ila suna da irin wa'annan ainihin dabbobi saboda haka to wannan masjidi shi ma annabi Musa kansa bai da aka mai training dan da ba masa training ba da zai yi ainihin tsoron da kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wata ainihin aya la takam inna saboda haka karka tsoro saboda haka da yake da yazo da sannan da aka lokacin da aka training da Allah ya kira shi kada ma aka kira shi cewa ya Musa inni ana rabbuka faqala ana alayka innaka jawadul muqaddas wa ونختصك لما فاصبر لما يوها انني على الله لا اله الا انا واعبدني واقيم الصلاه وذكري ان الصلاه تاتي الزكاه اتن كما ذكر الله سبحانه وتعالى كما تقول وما تلك بيمينك يا موسى منين اهلنك نن يا كاي موسى تو انني موسى يا رجل الصلاه دام مكياي ني يا زي ايوا النبي شعيب كيو النبي شعيب يا باشي عينين لادن كيوان سنه دبوبينسا يا كورا da shi da matar sun kamo hanyar Misr za su dawo anan ne Allah ya rena shi a tsakiyar daji yake ce masa inni ala rabbuka faqla ana alayka ni ne ubangijinka ka tuka aiki ka kalmanka saboda haka ina maka magana daga waji al-muqaddas zuwa saboda haka an aka bashi annabta to da aka gama bashi annabta aka rantsa da shi Allah kuma zara ka ji masa ma suka ce mini ka ya Musa ya kai Musa menene a hannunka sai maki yayi an sai ka rike sanda sai ke cewa ya Allah hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganani wal yafiha ma'alif ukhra malamin suka ce da Musa alaihi salam shauki ne da bai eh ma'ana yana magana da Allah Allah ya masa tambaya daya amma shi kuma ya dinga bada amsoshi ya dinga bada amsoshi wa ma suka bi yaminika ya Musa menene hanuka sai ta hiya asaya ai ya bada amsa hiya asaya sai saboda dadin magana da Allah sai ke cewa atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganani wal yafiha ma'alif ukhra Allah wannan sandar dawa ina jingina da ita ma'ana ina tafiya matafiya in suka zo dutse sanda tana taimaka musu wajen dogarawa har a haura dutse in an ga za a dan dogara haka ran huta to shine yake cewa hata wakau alaiha ina jingina akan wannan sandan wa hushu biha ala ganani idan ainihin rani babu ciyawa idan tumaki na suka zo tun a nan kai su kiwo akwai abin da nake bishiya a karkara akwai abin da muke yaya sun san irin wannan abu ma'ana sai a karkado wani ganye sai ya fado sai dabbobin su dinga tsiya akwai irin ganyen da ake karo musu irin su dawo da makamantan su sai su to Allah ina aiki da sandar da wa hushu biha ala ganani sannan kuma ma bayan haka fa Allah wani ya biya ma'alif ukhra ina da wasu bukatu daban da nake da wannan sandan masu yawa to haka yana ba Allah labari alhalin Allah kuma ya riga da ya sani sai malamin sun ce wannan zai dadin zance da Allah ne to da wannan magana wa hushu biha ala ganani da ma'alif ukhra Allah ya alkiha ya Musa ka zai fadda sandan da kan nan ka gani falqaha ila hiya hayyatu tasqa yana zebarwa sai ga masjidiya ta tabo ta tin karo shi zai firgita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kuzha wala taka ta kama wannan sandan karkar tsoro haka sai daidai inda kan nasa yake nan ne wurin ma'ana wurin dogarawa da man sandan kamar fakirin sai suna da wurin dogarawa haka to inda bakin masjidin yake nan ne wurin fakirin nan da ya kamata a kama saboda haka sai sa hannun ainihin ya ga kaiwa sai su tsaya kida wa ainihin sanda saboda haka ta wannan ba dan ainihin annabi Allah da imani ba illa irin da kai da mu diba ku saboda haka ta wannan shi ne ta babu da aka mai training sanan yazo yaje ba ainihin a gaban shi ma da shi hawara kenan saboda haka yake cewa anan da yaje ba ta a gaban Fir'auna sai bu da haka fa idaya subalu mubin wa nazaidahum to a wannan kisan gaba ne Allah ya kawo ba a karon su na farko bane amma ya kawo shi a wannan wuri domin sai da aka hada mutane mana a wannan wurin dan kada sai a kawo masu siri a kawo masu siri a farko an zai ba Fir'auna sanda amma ba a masa mana a karbe da kuma ba fitta haru mai haske ba sai da aka tara masu siri da suka yi dare to anan ne zama an bashi haru mai haske da fitta haru anan ne haru kuma haske ya kawar da wannan dukun dare din nan saboda haka kisan gaba ne Allah subhanahu wataala ya fara kawo ta anan wa nazaidahu fa idha hiya baydahu sai ga wannan hanun yayi haske zalu shu'a'in yana kalli binnasin daga duk masu gani khilafu ma kan alaihi min al-udma sabani min da hannu yake na zaza hannu zaman halittar jikin su zane saboda haka hannun zane da amma sai ga shi ya dawo yana haske qala al-malau sai manyan mutane min kawai fir'auna daga cikin mutanen fir'auna suka ce inna hadha la sahirun alim kai inna hadha lalle wannan la sahirun alim me sihiri ne kuma masani ne a wajen wannan sihiri ne qaibun fi ilmi sihiri ya kware a wajen ilmin sihiri wa fi shuara'i cikin wasu shuara'i annahu min qawli fir'aun nafsi ma la fir'aun da kansa ne yake cewa inna hadha la zahirun alim a cikin ainihin wasu shuara'i a wata suran kuma cikin kofa hane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suka ce inna hadhani la zahirani ma la shi da dan uwan sa kenan annabi haruna saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to a yuridu an yukhrijakum min ardikum wannan mutum mai sihiri ne ya zo dan ya fitta ku daga garin ku ya kwaci ainihin mulkinka fa ma za ta muru na mai za ka hore wa mu'aikata a kansa domin har abada su masu mulki matsalarsu duk lokacin da wani ya zo da da'awa ta Allah to su mulkin suke fara tunawa saboda haka wannan ya zama matsala abubuwa da yawa kamar yadda shi Fir'auna mulkin sai ke tunawa ga shirin sun fada a nan za su ainihin kore ku daga garin su fata wannan mulki kuma su ne masu gari kamar yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a Makka abin da ya hada shi da ainihin a mutanen Makka da shi sarkin Makka ma'ana abin da ya dame su in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ba maganan kuma wani sarauta da za a yi haka abin da ya hada shi da munafikan Madina irin su Abdullahi ibn Salul da kuma garin Madina za a sai shine ana kirin za a sai sarkin Madina da aka sai ya ga cewa an zo za a fadi masa ma'ana mulki to irin wannan matsalan yana kawo matsalolin da yawa ko da haka suka ce wannan za su fadi muku madafiki kore amma za ta mu da aka da za ku wani mu ya ci hawan mulki masa kawo ne suka ce arziki ma'ana ku dinkin da masa wa kawo dan kuwan sannan wa arsil fil madaini hajirin ku aika mini hajirin ma'ana mutane masu taruwa fil madaini a cikin birane ya duka ka aika ka fir'auna a cikin wayannan biranen ya duka da kulli sahirin alim zo maka da dukkan wani mai sihiri alimin masani da ilimin sihiri ya kulli musa wanda yake annabi musa fi ilimin sihiri a wajen sihiri saboda aka tara maka su a zo a yi kuran kenan saboda wannan sanda da aka jefa ta majiziya ma la shakka ba la wannan sanda ainihin sihiri da aka zo a tara masu sihiri a zo a kure shi kawai wannan shine maganin abun da ainihin zai faru saboda haka za mu tsaya wajen wani zanen wanda na kai kuma za mu tsora inda mu fara za mu yi da suka kwashe jini da shi na wajen harkar wannan kan shi wanda ba na ka sallah bata halatta a gare ka ba ba za ta rankuwa ba har ta tabbatar wudu har sai kun yi wanka wannan ayat da ya wuce a ta tabbatar wanda wanka ku ba Allah ba sai sai kun yi wanka kun yi alwala ba to shine ku kawo sai kan ku wankan da na ba idan ku yi dai inde bai taba kauran sa ba bai suka wanka dan tsana farkan wankan da na ba to mana zai yi sallah da wannan wanka ne
sai mun da tabbin ile mata mutune ile mata da wannan ne wanda a cikin da ne da kuma ne ko kare ya tsuna cikin goki wanda a kuma yanda da yin fata shi sai ya fi ta rawa
a babu hannun sai da jiya idan suka sai misali da sai kuma suna neman jiya dole ainihin zai bada jiya idan ku halin da shi ko wanda ba a bada jiya
sayin
da ya ka ne cewa mutum ne ya kamata ya kama shi kuma a lokacin da ba
ni han kama shi da ne ya
Thank you. الحمد لله رب العالمين.